Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. An kiyasta cewa likita ɗaya ne ke kula da kimanin mutane 6,000 a Najeriya. Za mu dubi dalilan da suka sa ake ƙarancin likitoci a Najeriya. Kafin idan da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar likitocin Najeriya ta ce tilas ko kuma akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan inganta harkokin kiwon lafiya a ƙasar na ƙarancin likitoci, domin an kiyasta cewa likita guda ɗaya ne ke kula da kimanin mutane 6,000. Sa'annan kuma wasu likitocin sun gwammace su je wasu ƙasashe domin a Najeriya ba a biyan likitoci albashin da ya kamata. Uwa uba kuma ga ƙaranci ko kuma rashin kayayyakin aiki a asibitoci. To na tuntuɓi Professor Abdulsalam Nasidi, Daraktan Cibiyar Kayyade Yaɗuwar Cututtuka ta Najeriya, da kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su.
Kaji dai wannan bayanin da na maka Profesa, me yasa ake ƙarancin likitoci a Najeriya?
Akwai dalilai iri-iri. Na farko shi ne makarantun da ake koyar da aikin likitoci ba su yi saba tukuna. Amma duk da haka kowane shekara kowane lokaci ana ta ƙarawa. Jihohi masu fara jirgin nasu kuma shi yana taimakawa sosai. Na biyu, asibitocin da ake samun inda likitocin suke aiki da yawan su ba su da kayan aikin da ya kamata. So likitocin suka je sai zama ba su jin daɗin wajen ayyukansu ko su koma fice daga asibitocin da gwamnati suka mallaka, su koma na wanda suke wato private sector. Na uku shi ne gaskiya magana albashi har yanzu da kaga yana za su yi abuwa gani, amma duk da haka Najeriya ba ta cikin wanda suke biyan likitocin su ɗan kaɗan, ba wai abu ya ɓaci ba ne haka. Na huɗu shi ne akwai wurare da yawa wanda likitoci sun je sun taru kamar su Lagos, su Oyo, su yammacin Najeriya da wasu gabas ta Kudu, inda aka fi samun likitoci sun je sun makale a wurin, ba su so su zo inda ake wato kamar su Karkara, su Arewa, inda babu kayan aiki, babu asibitoci da yawa. Saboda haka in aka duba kamar a ce a yammacin Najeriya yanzu nan kowane ma'aikaci akwai likita ga kowane 2,000 wato cikin jama'ar Najeriya. Amma aka zo Arewa to nan ne ya ɓaci. Sai a ce akwai likita ɗaya ga wajen 9,000 jama'ar Najeriya. Saboda haka aka misali a raba a gane wani duk Najeriya nisa ce to da kowane mutum 5,000-6,000 shi za a samu likita ɗaya. Wannan ya yi nisa da abin da masana'antar lafiyar duniya suke so a samu.
To kai bayani akan cewa a kudancin Najeriya din an fi samun likitoci, sannan kuma wasu likitoci din sukan bar asibitocin gwamnati su koma asibitoci masu zaman kansu. To waɗanda kuma suke zuwa ƙasashen waje kuma fa sun gwammace su yi aiki a ƙasashen waje?
To aiki ma kifin dalili, domin ƙasashen waje ana biya albashi fiye da sau 10 ga abin da ake biya a Najeriya, ga kwanciyar hankali, ga kayan aiki, ga kuma abubuwan da za a ba likita da daraja. Saboda haka duk da yawansu sai su fice. Abin da kake shi ne ƙasashen da suke zuwa su sun fi kusan kai ga abin da masana'antar lafiyar duniya suka recommended cewar ga kowane mutane 600 zamana akwai likita ɗaya. To kamar su America da Ingila, to ai su sun fi kusa da wannan. Sai kuma ga shi abin da kake mu da ban da kuma shi ba sai a dinga zuwa ana aiki a can. So lalle rashin ba da kayan aiki da albashi masu yawa rashi da kuma kullum ana ta faɗa yanin ma'aikatan lafiya a ƙasa shi ma yana jiya mutane su gaji su likitocin su gaji sai su fara ficewa daga ƙasar Najeriya.
To a matsayinka na daraktan cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya, waɗannan matakai kake ganin ya kamata Najeriya za ta ɗauka domin shawo kan likitoci ya zama da cewa suna kwaɗayin zuwa yin aiki musamman ma a yankunan karkara?
To na inda zan tabbatar da cewa gwamnatin Najeriya yanzu nan sun riga sun fara ɗaukar matakan da zai kawo gyaran wannan matsalar shine. Na farko maganar budget, wato kuɗin da ake ba masana'antar lafiya wato
kasafin kuɗi
sai aiki su tsari lafiyar kamar Najeriya ko kusa da su kashi goma mabiyi ba. Amma yanzu Allah ya taimake mu, akwai abin da ake kira National Health Act, sai aka kaddamar da wannan zan tabbatar miki cewa insha Allah ɓangaren masana'antar lafiyar Najeriya za su samu dindin kuɗi masu dindin yawa da za a iya kamara wani aiki a fara wato ƙara makarantu da za a koyar da likitoci da kuma a dinga gyara ana taimakawa su likitoci masu samu kayan aiki a gina wato asibitoci wanda ko'ina ka je a duniya za a ce lalle Najeriya mun yi kokari. So in aka yi harka da yana wani da kuma mutane mu especially gwamnoni na arewa su ya kamata su yi ke domin a arewa ne babu likitocin nan da yawa kuma ga shi mun yi a Kano an zuwa an gani lokacin da wajen kuɗina jina sai iti na yi ne wani classmate na Colonel Idris Garba ya yi gwamnan Kano. Ina zuwa Kano kawai sai ce ai mun ɗauka Kano gindin jiwa ga ku ne a gaba a arewa amma kawai likitoci wato indigenous likitoci ko su goma sha bakwai sai nake mishi to kai da ka zama colonel ai sai da ka bi ka koci ta makaranta musamman da yara a makaranta wallahi har ya yarda. Daga lokacin akwai wata commissioner Hajiya na Nuno da ita da Dr. Sadiq Wali da ni muka miki wallahi tsakanin lokacin nan da yau muna da likitoci sun fi 2000 a Kano muka miki gwamnan ne ya tura yaranmu zuwa Rasha zuwa kasashen waje kafin ki ce shekara biyar shekara shida sai ga Kano da mu da Oyo ma ina jin Oyo ba su cin likitoci ba yanzu. Saboda haka sauran gwamnatin Arewa su koya kwanko suna zuwa shi ma muka je muka same shi muka ce dan Allah ga shi abin da aka yi sai kuma shi ya nema wuce gona da yi ya fi mu abin da aka yi da ya tura yara ba ma aikin likitoci ba aiki duk su je su koyo sana'a iri-iri. To yanzu haka magana nake da ke yaran da shi kwanko sai ya tura kasashen suka dawo to wanda ya kano za su zama number one a Najeriya.
Bisa rahotanni ma shi ma gwamnan jihar Borno ya ɗauki wannan mataki na tura yara makarantun koyon aikin likita ɗin nan. To
ai abin da ya kamata a yi kenan. Mutane kudi suna da likitoci da yawa su da masu suna zuwa makaranta amma wanda ya gwamnoni ne suka mai da himma ga aikin koyar da likitoci Allah na kiba shekara goma nan da shekara goma inda su koyi yadda Kano suka yi ga shi ke ce Borno za su yi Niger za su yi Sokoto za su yi gwamnonin gwamnoni suka yi za a sha mamaki a arewa wanda maganin Najeriya zai gyaru.
To akwai kuma wani matakin da za a ɗauka na kwaɗaita ma likitocin su je yankunan karkara tunda yankunan karkaran nan su ake buƙatar likitocin nan fiye da ko ina.
Dole akwai tunda ce miki wannan National Health Act ɗin nan zai sa ɓangaren masana'antar lafiya su sami kuɗi da kuma kayan masana'antar lafiya zai aiki don suka ba su kamar abu na kuwa su kira incentive kamar duwan zai aiki a karkara a ce bayan albashi su akwai abin da za a ƙara mishi yara za su je za su zauna za su yi aiki kuma wallahi komai zai gyaru kuma ana yi a ƙasashe da yawa ce to in ka gama makaranta za a baka scholarship ka je ka yi makaranta amma fa in ka gama sai ta shekara biyar kana aiki a karkara kafin ka dawo dole ka ga dama to shi ma ka yi wannan za a samu likitoci da yawa a asibitocin namu na karkara da kuma su primary healthcare center. Na uku kuma a ce in dai ka fito daga wuri kaza to in ka gama aikin likita abu ne sai an tabbatar cewa ka koma garinku ko kasanku ka yi service ko shekara biyu shekara ku bayan NYSC shi ma aka haka za sami ake abin da aka aka yi a India aka yi aka yi koyina to na ƙarshe shi ne yanzu nan ba ma ainihin kawai ba kawai kawai da su a boye da sauran su kuma ba su likitoci da yawa a kudu shi shugaban ƙasa ya ce an ba da lokaci kaza ya zama na kowace jiha ta tura yara kaza su yi su kai aikin likita shi ma wallahi ka fi ce ko mu za ki ga kawai an rufe an samu nufin a cikin
a makon gobe idan Allah ya kai mu Professor Abdulsalam Nasiri zai kuma bayyana mana irin matakan da ake ɗauka na magance matsalar magungunan jabu da suka zama ruwan dare a Najeriya. Masu sauraro muna kuma fatar za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
Asaida ce ka ce duniya Allah ta wani sani ba ala rawa.